Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'a Miya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdullahi zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshar da ra'ayin dan majalisar wakilan Najeriya da ya saba da ƴan majalisar dattawa kan kiran kafa dokar ta baci ga lamarin tsaro. Ɗan kasuwar albasa a jamhuriyar Niger sun kafa kwamiti na musamman don bunƙasa harkar albasa. Da alamu mata sun fara ƙwarewa a wasu sana'o'i a arewacin Najeriya da a da maza kaɗai ke yi. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce za ta tura zubi 10,011 na alluran rigakafin cutar Ebola da kuma ƙwararru sama da 100 zuwa ƙasar Gini don shawo kan ɓarkewar cutar Ebola a wannan ƙasa ta Afirka ta Yamma. Da take jawabi a kafar bidiyo a babban taron manema labarai daga headquarterta da ke Brazzaville, Jamhuriyar Congo, Daraktar hukumar ta WHO shiyar Afirka Mercedeso Miyoti ta ce jami'ai na kuma sa ran samun ƙarin zubi 8,600 na alluran rigakafi daga Amurka, wanda zai sa jimlar alluran rigakafin ya kai 20,000. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa Bil Adama na daɗa wargaza duniya tare da maida ita wurin da ba zai zaunu ba ta wajen sauyin yanayi, kawar da yalwar halitta da kuma gurɓata muhalli. Don haka dole duniya ta gaggauta canza yadda ake rayuwa, ake kuma harkokin tattalin arziki. Ba kamar yadda rahotannin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka gabata, waɗanda suka maida hankali kan bayyana matsalolin ba tare da gaya ma shugabanni matakan da ya kamata a ɗauka ba. Rahoton na jiya Alhamis ya haɗa da al'amura uku na matsalolin muhalli masu alaƙa, tare kuma da gaya ma duniya irin matakin da ya kamata a ɗauka. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kiran da a kafa wani kwamiti da zai binciki afkawa ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol da aka yi ranar 6 ga watan Janairu, wanda zai kasance na baya-bayan nan a jerin kwamitocin bincike masu zaman kansu da 'yan Majalisar Dokoki da shugabannin Amurka suka kafa don duba matsalolin ƙasa da kuma manufofin gwamnati. Kwamitocin Blue Ribbon, kamar yadda ake kiransu, suna da wani tsari na musamman, kuma Majalisar Dokoki ce kan iyakance hurumunsu, mambobinsu da kuɗin tafi da su, kana da irin binciken da ya kamata su yi. Akasari akan buƙaci irin waɗannan kwamitocin su gabatar da shawarwari kan yadda za a inganta tsarin aiki, ko misali game da batun wani bala'i haka, yadda za a kauce mu faruwar hakan nan gaba. Pelosi ta ce sabon kwamitin zai yi kama da wanda aka kafa bayan harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001, wanda ke ɗaya daga cikin al'amura mafiya muni a tarihin baya-bayan nan. Gyara tsarin shigowar baƙi Amurka, wanda ke shan suka, ya daɗe yana gagarar shugabannin ƙasa a Amurka da na jam'iyyar Republican da na Democrat. Yanzu ma, a yayin da jam'iyyar Democrat ke da ɗan rinjaye a majalisun biyu, shugaba Biden na ƙaddamar da wani yunkuri kuma na warware batun matsayin miliyoyin baƙin haure a dokance a zango na farko na kwanakinsa 100 kan gadon mulki. Wannan yunkuri na samun goyon bayan wasu manyan na hannun daman Biden a Majalisar Dokokin Amurka. Ya wajaba a gare mu bisa la'akari da tattalin arziki da ɗa'a. Mu kafa mashahuriya kuma gawurtacciyar dokar baƙi, wacce za ta mutunta dukkan jinsi ba tare da an bar kowa a baya ba, a cewar Sanata Bob Menendez na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis, yayin da yake gabatar dokar zama ba Amurka ta shekara ta 2021. Kamar yadda gwamnatin Biden ta zayyana, faɗaɗɗiyar dokar za ta samar da hanyar zama ɗan ƙasa ga baƙin haure miliyan 11. Gwamnatin tarayyar Amurka ta shiga tura kayan tallafi zuwa Texas da wasu jihohin, yayin da ake fama da mahaukacin guguwar lokacin sanyi ta winter, wadda ta jefa mutane sama da miliyan guda cikin sanyi da duhu, bayan da kamfanin makamashi na jihar mai zaman kansa ya durƙushe. Jihohin Alabama da Louisiana su ma sun fuskanci rashin wuta a wurare daban-daban. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden na amfani da dukkan sukunin da ke gare mu a matakin tarayya, wajen tura tallafi ga mutanen Texas, a cewar mai magana da yawun fadar White House John Psaki ga 'yan jarida jiya Alhamis. Kayan tallafin da hukumar bayar da tallafin gaggawa ke turawa sun hada da janaretoci 60 ga asibitoci da cibiyoyin samar da ruwa da litocin ruwa 729 da barguna 60 da kuma kayan abinci 225, a cewar mai bayar da shawara ga fadar White House game da tsaron cikin gida Liz Sherwood Randall. A ƙarshe, na'urar binciken hukumar binciken sararin saman Amurka NASA mai suna Perseverance ta sauka lafiya a doron duniyar Mars da ƙarfe 3:55 na yamma a agogon Washington da kewaye jiya Alhamis, wanda ya zama wata nasarar kuma da hukumar ta NASA ta yi. Na'urar wadda ke amfani da ƙarfin nukiliya a matsayin makamashi ta sauka ne bayan fama da wata 'yar matsala wadda wasu injiniyoyi suka kira tashin hankali na tsawon 7 minutes. Da aka tabbatar da saukar ta lafiya, sai masu kula da tafiyarta daga duniya suka barke tafi da murna.
Babin rahotanni. Biyo bayan bukatar da majalisar dattawa ta yi wa shugaba Buhari ya kaddamar da dokar ta ɓaci kan lamuran tsaro, dan majalisar wakilai daga Bungudu da Maru Shehu Ahmad Sarkin Fulani ya ce baya goyon bayan hakan, ya dace a dau matakin a ciza a hura.
Ai, dokar ta ɓaci ba abin da za ta haifarwa sai ɓanna. Me yasa ka ce dokar ta ɓaci? Ayya, a ce kakka fita ana ɗaukar mutane, kakka rayu, baka aje komai gidanka, yaranka baka ci da su sai ka kwanta. Don haka abinda addaidai tun farko a yi maka adalci, ka yi adalci, in baka yi adalci ba ka ga rashin adalci da wanda duk ya saba sa'a mai. Sannan mutane su ba kallon damar da suke ita, su kalli haƙƙin al'ummar da suke wakilta, su kalli haƙƙin shugabancin da aka basu. Don haka mu wakilai ne, kuma mun riga mun yi alkawari za mu faɗi gaskiya. Lokacin da muna campaign mun ce za mu samar da walfiya, za mu samar da tsaro, za mu samar da abubuwan da ya kamata mu samu mutane don su samu sukunin yin walwala. Mutanen ƙasa ta su an tsiyata su, suna kuɗin da suka tara sun ɗauka su an su 'yan uwansu. Yanzu ina son in gaya mata abinda duk a yanki na mutane barayi da waɗanda ake biyan ransu su an shiga kuɗaɗen mutanen nan, kuma ɗan noman da sun kai an hana su iba, to ya haka so a rayu. Don haka ya zama dole mu tsaya nan, mu tsaya ga hili, mu musu kuka, kuma mu yi kuka na gaskiya cikin zuciyarmu. Don haka wallahi shirye muke duk inda za a tafi mu faɗa, mu faɗa, kuma duk inda za a kai mu, mu faɗa, mu faɗa, kuma duk wanda ake da ya taimake mu, mu bi shi ya taimake mu, kuma duk wanda bai son ya taimake mu kalubalance shi. Babu ruwanmu da mi za a yi gobe, mi za a yi anjima, yanzu mi an kai muke kalla.
Baka goyon bayan dokar ta ɓaci a ƙasa baki ɗaya?
Ban fahimce ta ba ne, amma in an kai bayani gamsasshe ni fahimta, sai in gano me aka nufi da dokar ta ɓaci. Shin dokar ta ɓaci Madina baki taɓa zuwa Ɗankurmi ba, baki taɓa zuwa Bindin ba, baki taɓa zuwa ko'ina ba, sai ki sa min dokar ta ɓaci? Ki san me aka yi can? Ki san me an kai mini kafin ki ce min ki sa min dokar ta ɓaci? Ki ce min me a ta ɓaci? Ni ta ɓaci tun shekarun baya, ba zo ta ɓaci ba. Duk shekarun da an kai ɓaci take. Don haka yanzu gyara nake gida, ba ta ɓacin da zan zanna ciki ba ake ta ɓaci. Ta ɓaci shekara 5 da sun kauce 10. Don haka ku taimake mu, yanzu ta ɓacin ne, ta ƙara wata doka ta ɓaci.
Dan majalisa Shehu Ahmad a zantawarsa da Madina Dauda a jamhuriyar Nijar, masu ruwa da tsaki akan harkar albasa sun gudanar da wani taron kafa wa sabon kwamitin zattaswa da ma tattaunawa akan matsaloli da ke cimma harkar albasa tuwa a ƙwarya a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Taron ya wakana a garin Dogarawa a cikin gundumar Malbaza na jihar Tawa. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar masu harkar albasa ta Afirka ta Yamma Oro ne aka gudanar da taron girka sabon kwamiti na masu sha'anin albasa na gundumar Malbaza a cikin jihar Tawa. Taron ya wakana a garin Dogarawa, inda na tuntuɓi Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin, shugaban ƙungiyar na Afirka ta Yamma, bayan kammala taron domin samun ƙarin bayani game da yadda taron ya wakana da mafi muhimmanci daga cikin ababen da suka tattauna.
Lalle mun ga irin matsalolin da albasa take ciki. A da gaskiya kamar a yi wannan taron sai mun ka aza ruwan na ga damuwanmu. ashe ba duwan ka damu mu ba wa mu wa muna kwalar hula kwalar riga take shaham ya kwata shuni sai muka gano da cewa transistor su kamace mu suna amsa kuci to yau kaga dai mun samu mun daidaita da su tunda su duwan sun gwada muna duk takardodin da suke ma talamkin albasa Chicago 12:30 na suke amsa kenan sai mu ce wannan ma ba dai duwan nan ba ne tax ne suke amsa na statistic domin lissahi ya hito daidai kenan bai da matsala inda matsala take wajen transistor shika 50 har zuwa 70 suke amsa gare mu sai su ce sun tafi gyare-gyare na hanya da wane ne to kaga dai waɗannan shikan na 70 Allah ya mai dusu yau shika 30 ina jin cewar kenan mota duka gaba ɗai kowa ya shaida shika 56.5 muka aje sa a ba transistor dan ya samu ya yi mota takardu ole da shika 131 abu yanzu da bakin yau shika 56.5 su ne ya kamata a ba masu aikin transistor dan transistor su na ke muna aikin yadda albasa
sabon shugaban da aka zaba a wurin wannan taron ya yi mini karin bayani akan gurin da suka shiga da shi a cikin wannan sabuwar tahiya ta kungiyar manoma albasa da masu harkar albasa na gundumar malbaza
sunana Alhaji Malam Labbo Muhammadu Dogarawa wanga zabe da an kai min lillahi ina gurin wagga kungiya ta yi aiki in yi aiki bisa gare ta kuma ta yi aiki ta unhwani manoma ta unhwani yan kasuwa dan haka ni komo in yi jagorance ta dan can harko na jagorance ta shekara 3 to ba mu samu aikin da zamu yi ba babu matsayi babu kudi babu hidin aiki to yanzu ko insha Allah sai mu ce alhamdulillahi tunda za a kama muna a ba mu bandar norman kenan dole za mu yi aiki
daga cikin mahallarta taron na Dogarawa wadansu sun yi mini karin bayani game da yanda suke kallo ababen da aka tattauna akan su kuma sun ce gurin su ya cika
to ni Alhaji Tanimu zakar nake president na federation alkawali ma da ita wagga tahiyar da ake nan gari yanzu wanda yanzu kai girka ka hanya ta azaka bisa gare ta kenan in kai zaman ta ba ta yi sai in ka tashi kai tahiyar tunan ka zuwa neman abin da ka sa tahiyar ta yi shine ka sa a ce gobe an koma zuwa a ta kai aiki ka ji dan sun wanda ba su yi aiki ba zaman da sun kai kenan buƙatar wata biya wata hore kenan yanzu muna son su ɗarin maniya su san abunda kaya na an kaza musu na jama'a kenan in ka ce kai ka rasa ka gaban jama'a in aikin jama'a ya taho naka aiki wa ka aje shi dole sai kai na jama'a
na Isuhu Maliki president ne na Kalf na cooperative wadda ake cewa union ta communicating Kalfu da kuma tawa department gaba daya muna son ai ma albasa tsari
to ana yace kun gamsu da duka irin tattaunar da an kai wurin wannan
taron mun gamsu tunda deja a hayyar da muke bi ita ce an kabi kenan mun gamsu
daga Dogarawa tawagar ta shugaban kungiyar Oro ta masu harakar albasa ta Afrika ta Yamma ta isa Gaya da jihar Sokoto tarayyar Najeriya inda ta gudanar da makamanta waɗannan tarukan Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka ga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Yanzu mata a yankin arewacin Najeriya sun fara kwarewa akan wasu sana'o'i masu wuya da a da maza kadai ke yi kamar sana'ar gyaran mota. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto na dauke da rahoton.
Sabanin yadda aka al'adanta a kasar Hausa inda wasu sana'o'i suka kebanta ga jinsin maza. Yanzu an so samun mata suna gogaya da maza ga wasu sana'o'i tamkar da aka buɗa wani gareji na gyaran motoci na mata zalla a Sokoto.
Suna Raila Mtogor. Muna cire biyarin ne saboda sun cinye haka. Za mu cire su za a sasabbi. Gaskiya kalubale guda ne kawai irin wasu suna ɗaukar ciyawun ga aikin ba na mata bane. Suna yin muna wasu gani-gani haka suna ɗaukar dai kamar dubbi kamata a ce mata sun yi wanga aikin ba.
Sunana Shafa'atu Abubakar. Da ramun fara yanzu wanda cire bomba kuma. Gaskiya to abin da ya ba ni kwarin gwiwa nan dai su kwato gaskiya babu wa'inda mata a ce suna kani kanci.
Wata kungiya ce mai zaman kanta mai zumar bunƙasa lamurran mata mai suna Nana Women and Girls Empowerment Initiative da ya tunanin saka 'yan mata cikin wannan sana'ar da ko me ya bata kwarin gwiwa na yin hakan. Dr. Fatima Adamu ita ce shugabar wannan kungiyar.
Al'ummarmu ya canza mata da yawa suna da motoci ba sai zama kuma ummutansu ya lalace ina za su kai cigara. Wurin da ake gyara wuri ne na wurin inda maza ke zuwa, wuri ne wanda mace ko kai mu da muke dattije ka kai zaka ga ba wurin ka bane. So shine muka ga cewa me zai hana kuma ga matan mu suna bukatan taimako kafin dai a samu mu mata aiki ne.
A kasari akan fara wasu shiraruwan dake da alfano ga rayukan jama'a, amma daga baya saboda wasu matsaloli sai abin ya ja da baya. Wani shiri aka yi na dorewar wannan tsarin
mun yayi su inda ba mu wani tsari ba, shine muke neman gwamnati ta shigo. Su ba za su yi aiki ba, domin dai su ba za su je wurin maza su yi aiki ba, kuma umma mu neman musu wannan ilin da muka ce gwamnati ta bamu ba, ba za su yi ba.
Ganin cewa an buɗa wurin gyaran motoci ne domin mata, to ko me mata dake da motoci ke faɗa akan wannan wurin?
A sunana Malama Riba. Dashboard din mota bai kawo wuta, in dare yayi wurin duhu, so ban ganin abin da duke faruwa. To sai da naji inda mata suke, conveniently for me na ce bari to in kawo a duba min.
Sunana Malama Farida. To gaskiya alhamdulillah, duk ma in zan kwatanta gyaran can da aka yi min, shi ban da sake wanda zan ce mishi bai mini ba, amma sunan da suka yi min ba gyara min dai an kai ni tai.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ne ta yi na'amda wannan tsarin, kuma ta ce za ta sa hannunta domin samun nasarar wannan wurin. A cewar babban daraktan majalisar kula da zayyane-zayyane motoci ta Najeriya, Jelani Aliyu.
Tsayinmu na hukumar federal government da aikin mu ne mu ga an ɗaukaka iya gyaran mota, za mu zauna da su mu ga yadda za mu taimaka musu.
Duk da ƙalubalen yadda wannan wurin ke fuskanta, idan aka samu kulawar hukumomi, to ana sa ran samun bunƙasa lamuran mata da ma haɓaka tattalin arziki al'umma baki ɗaya, musamman bisa ganin cewa an baro mata baya a sauran lamura. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kar a shafa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Abu sanadan shugabannin duniya sun nuna damuwarsu a game da yanayin halin da duniya ta tsinci kanta na gurbacewar yanayi, inda ake kokarin rage gurbataccen iskar carbon da yake janyo dumamar yanayi. To ta yaya kasashe kamar Najeriya za su bada nasu gudunmawa a wannan al'amari? A game da wannan batu ne na tuntuɓi Farfesa Adamu Idris Danko, kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya.
Fahimta ce ta dan adam na duka abin da ya shafi tsirrai da duka abu mai rai, dabbobi da kananan dabbobi da manyan dabbobi da shuka, wanda ana ganin su ne suke bawa wannan muhalli na duniya marai, a ce an kare ta. Shine a kalli muhalli da yadda tsirrai da duka abu mai rai yake kai da ake kare su, shine za a sami duka mura da za a yi na kare muhalli, daga yadda muke gurɓata muhalli, yadda muke sare bishiyo, yadda muke kona muhalli. Duk waɗannan ana ganin cewa ya kamata za a daina shi. Kuma idan ka kalli yadda ake ta rajin kare muhalli daga gurɓatar yanayi da batun ɗumamar yanayi, duk za ka ga ƙasashe irin namu na Najeriya ma duk za su amfana da shi, domin akwai tsari da aka fito da shi na yadda cewa in ka kare muhallinka za ka shiga cikin masu ba da gudunmawa na duniya, yadda za a kare muhallin gaba ɗaya. Domin yadda suka shiga wannan batu na kare muhalli, ana ganin Allah ya damu ma za a muhallin ƙasashenmu zai inganta, yadda mu ma rayuwa za ta sauƙaƙa.
A wani yunkuri na ganin cewa ƙasashen duniya sun tashi tsaye wajen rage matsalar gurɓatacciyar yanayi a duniya, Umar Sani Anka ya kafa Anka Green Team domin shuka bishiyu wanda masana suke jaddada mahimmancinsa wajen rage gurɓataccen iskar carbon. Amma kamar yadda masu iya magana sukan ce, waka a bakin ne ita tafi daɗi.
Shi wani platform ne da muka kafa domin alƙawura da kaiwa kanmu domin kare muhalli. Na farko mun fara shi ne da wani abu da ake kira 90 Days Challenge da ita Juan take shugabanta daga Amerika. Amma ba kuɗi ake bamu ba, daga ƙasashe daban-daban na duniya kowa ya ɗauka wa kansa alƙawari cewa ga abin da zai wa ƙasarsa domin kare muhalli. Muka saka kuɗinmu da lokacinmu muka fara wannan abu. A ƙarshe muka samu wanda muke da ra'ayi iri ɗaya, misali kamar akwai Sunusuri Burji Foundation da kuma Barka on Environment, muka haɗu muka yi wannan tafiya. Farko aka samar da bishiyoyi 10,000, wannan ya sa ya ɗauki hankalin jama'a, ya ɗauki hankalin duniya cewar waɗansu ƙungiyoyi kawai da kansu suna shuka bishiya ba tare da taimakon gwamnati ba, domin kan kansu da raɗin kansu, domin alƙawarin da muka yi na karewa kanmu da kanmu na muhallinmu. Domin shi muhalli gaskiya guri ne wanda jama'a sun fi kokartawa domin su mece lalatawa, domin samawa da kansu arziki a duniya amma ba tare da tunanin yadda kuma za a gyara shi ba. Da yawa jama'a na Najeriya da kuma duniya baki ɗaya ba su cika karkata wajen su kare muhalli ba domin radin kansu. Idan ka yi wa mutum magana na da kamfani ya san cewar yana lalata gurɓata muhalli, ya zo ya bada taimako domin a kare muhalli, za ka ga ba ma a fahimta ba. Su kansu gwamnatocin jihohi da na tarayya ba su cika ba ɓangaren muhalli mahimmanci ba, ba a sa mishi kuɗi, wanda sa mishi kuɗi da dama da yawa zai taimaka wajen rage matsalolin da ake samu na ɓangaren lafiya. So saboda haka mu muka ɗauka wa kanmu alƙawari Anka Team domin mu kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da kula da su da kuma gayyatar jama'a su zo a haɗu a yi. Malama Aisha kin sani cewar muhalli ba ya samun kulawa sosai, kuma illarsa ta shafi kowa. Don kana da kuɗi ko kana tunanin kana da wani mulki, idan muhallinka a gurɓace yake baka da wata dabara. Domin me za ka iya tace iska ne mai yiwa kawai ta gidanka, amma ta sararin samaniya ba za ka iya kare ta ba. So wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa abin yana damun mu. Sakamakon haka duk inda muka tsinci kanmu muka ga inda za a kare muhalli, mukan je mu ba da tamu gudunmawar. Misali yanzu muna tare da hukumar Greg Greenwald ta Najeriya, wanda ana so a tabbatar a sake bin ƙudurorin da aka ɗauka na wajen dasa bishiyoyi a Afirka, ƙasashe da yawa. wanda Najeriya tana daga ciki. Muka ga akwai matsaloli wajen yadda ake dasa wayannan bishiyoyin a Najeriya, mutane ba sa kula da su, so shine ake tunanin canza tsarin yadda za a shuka bishiyoyin da za su yi wa mutane amfani da kansu za su ringa bi suna kakkarya. So ta wannan tafiya wato anka green team, burin mu shine mu dasa bishiyoyi kamar 100,000 taimakon jama'a a Najeriya daga nan zuwa shekara ta 2022 insha Allah. Dalilin da tafiyar ba abu ne mai sauki ba. Muna roƙon jama'a wanda suke da ra'ayi na kula da muhalli, wanda suka san illar, zo mu tafiyar nan tare, ba da taimako a yi. Mu abin da muke bukata kawai a ba da bishiyoyin ko kuma ba da guraren da za a shuka a dasa bishiyar, mu kuma muka samar da su insha Allah. Za mu zo mu gayyaci mutane ko kai masu ra'ayin haka, mu zo mu yi tafiyar tare domin a gudu tare a tsira tare.
Isararo, a nan za mu dasa aya a yau, sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko, mu sake dawowa da wani sabon shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu Farfesa Adamu Idris Danko da Umar Sale Anka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalama.
Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shugaba Joe Biden ya zayyana manyan kudurorin manufofin harkokin wajensa na daga yanzu zuwa dan wani lokaci. Na daya daga cikinsu shine kawo ƙarshen yaƙi a Yemen. Yemen ita ce ƙasa mafi talauci a ƙasashen daular Larabawa. Ƙasar ta daɗe cikin matsanancin talauci akasari saboda ƙarancin ruwa da sauran albarkatu, da ƙaruwar yawan mutane da fadace-fadace nan da can, da kuma matsalar ƙarancin abinci. Bugu da ƙari, yakin basasa da aka fara a 2014 tuni ya rikide zuwa fada a fakaice tsakanin Iran da gamayyar ƙasashen Larabawa bisa jagorancin Saudi Arabia. Kamar a kowane yaƙi, nan ma fararen hula ne suka fi jikkata. A yau sama da mutane miliyan 24,300 a Yemen sun cancanci jin kai da taimakon gaggawa. Tun daga 2015 an kashe dubban mutane, kuma mutane kimanin miliyan 3,600 ne aka raba su da mahallansu. Muna yawaita amfani da diplomasiyarmu don kawo ƙarshen yaƙi a Yemen, yaƙin da ya haddasa bala'o'i na jin kai da na rashin tsari, a cewar shugaba Biden. Na umarci tawagar masu bani shawara a harkokin yankin gabas da tsakiya da su tabbatar da ba da tamu gudunmawa ga tawagar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta na shirin tsagaita wuta da samar da hanyoyin kai agaji da farfaɗo da tattaunawar zaman lafiya. A lokaci guda kuwa, shugaba Biden ya sanar da naɗa da daɗaɗɗen ƙwararre a fannin diplomasiya, wanda kuma ya laƙanci yankin ƙasashen Larabawa, Timothy Landakin, a matsayin manzo na musamman na Amurka a Yemen. Shi zai kula da yunkurin da Amurka take yi a diplomasiyance na kawo ƙarshen yaƙin. Tim yana da masaniyar al'amura a yankin. Kana zai yi aiki da manzon na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da duk wasu masu ruwa da tsaki wajen sasanta lamarin ta hanyar diplomasiya. Kuma salon diplomasiya na Tim zai samu taimakon hukumar USAID da ma'aikatar harkokin waje wajen aiki da tabbatar da ganin an kai agaji kuma ya kai ga jama'ar Yemen waɗanda ke cikin matsanancin hali. A ƙarshe, shugaba Biden ya ce Amurka za ta daina goyon bayan duk wani yaƙi a Yemen, ciki har da na sayar da makamai. To sai dai Amurka ba za ta daina ɗaukar matakai kan ƙungiyar Al-Qaida a yankin Larabawa ba, musamman yadda ayyukansu ke ƙaruwa a Yemen, kamar yadda ba za ta daina taimakawa Saudi Arabia ba a ƙoƙarinta na kare kanta. Saudi Arabia na fuskantar hare-haren makamai masu linzami da hare-haren UAV da dai wasu barazana daga wasu ƙasashe da Iran ke taimako. Za mu ci gaba da taimakawa Saudi Arabia don ta kare ɗaucinta da iyakokinta da kuma jama'arta. Wannan yakin a cewar Biden dole ne ya kawo ƙarshe. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Halima Abdurrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.